من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya mana arzikin mu sake hallara a wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din littafi wallafa ra Sheikh Al-Allama Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'idi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na sunna a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 Hijriya wanda kuma yazo daidai da uku ga watan 7 watan Julai miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin littafin da yake karantar da mu hukuncin ɗan tawaye ko kuma babin da yake karantar da mu hukuncin ɗan tawaye tun daga faɗin malam wa man kharaja alal imami yuridu izalatahu min mansibihi ko an mansibihi fa huwa bagin duk wanda ya fito na fito ya tawaye wa shugaba yana nufin kawar da shi daga makamansa fa huwa bagin to wannan dan tawaye ne dan ta da kayar baya wa alal imami murasalatul bugha kuma wajibi ne shugaba yayi kokarin aika wa waɗannan yan tawaye jakada wa izalatu ma yunqimuna alaihi mimma la yajuzu yayi kuma kokarin kawar da abinda suka tsana abinda ba sa so wanda dama bai kamata ba wa kashfu shubahihim kuma yayi kokarin tunkude da yaye shubuhohin su fa inin tahukaffa anhu idan sun hanu to sai ya fita shanin su wa illa idan ba su hanu ba qatalahum idza qatalu sai ya yake su idan sun dauki makami wannan shine abin da muka karanta a majalisin da ya gabata a wannan babi na abin da ya kamata a biyar da waɗanda suka yi tawaye kamar yadda ya gabata haka ne ba a rasawa zamani bayan zamani tun daga lokacin da Allah ya jarabi wannan al'ummar da tawaye na farko wanda aka tumbuke a Sayyidina Uthman daga khalifanci ta hanyar zubda jininsa to tun daga nan aka bude kofar tawaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina jiwa ina tsoracewa al'ummata idan takobi ya sauka a kansu to ba za a ɗauke musu ba har zuwa tashin alkiyama don haka lokaci bayan lokaci tarihi yana maimaita kansa ana samun masu tada ƙayar baya waɗanda suke kai farmaki wa shugaba don ƙoƙarin tuntsire gwamnati ko kuma ƙoƙarin hana ruwa gudu a cikin gwamnati ko kuma ƙoƙarin hana talakawa biyayya wa gwamnati dukka wannan ana ɗaukan sa a matsayin tawaye wanda kuma shugaba ba zai lamunta ba bisa ga sunna ta shugabanci duk ayar da shugabanci yake yana da ƙarfi wanda bai kamata a ce talakawa sun zo sun fi ƙarfin gwamnati ba. Gwamnati tana zama gwamnati ne saboda ƙarfi. Shi yasa duk wanda ya yi ƙarfa-ƙarfa ya zub da jini har ya hauka ragan mulki, to a addinin musulunci dole a yi masa biyayya. Saboda duk wanda ya hauka ragan mulki to ya riƙi ƙarfi wanda ɗan adam bai da irinsa ƙarƙashin wannan gwamnati. Wannan ita ce al'adar gwamnati. Shi yasa duk wanda ya riƙa ya wajaba a masa biyayya, saboda yana da ƙarfin da ba za a iya cin masa ba. Don haka abin kunya ne kuma abin mamaki idan aka ce ga gwamnati amma 'yan tawaye sun fi ƙarfinta. Wannan abin kunya ne kuma abin mamaki. Amma duk da ƙarfin da gwamnati ke da shi da madafan iko da take da shi, duk da haka wajibi ne shugaba ya adalci. Idan an samu wasu waɗanda suka yi tawaye, to abin da ya kamata ya fara yi baya ƙasa zai yi ba. Kamar yadda Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aika Abdullahi ɗan Abbas wurin 'yan tawaye domin ya je ya lallashe su, ya ji menene manufofinsu, idan suna da gaskiya a gyara, idan kuma ba su da gaskiya a fahimtar da su, idan sun fahimta a yi sulhu a zauna lafiya, idan ba su fahimta ba a nemi taimakon Allah a yaƙe su. Abdullahi ɗan Abbas ya je ya samu dandazon 'yan tawaye kamar yadda muka karanta a wancan sati, kimanin mutum 8,000, ya yi musu wa'azi. Bayan ya saurari manufofinsu ya ji ba su da gaskiya, ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu. Wannan ya sa kimanin mutum 4,000 daga cikinsu, mutum 4,000 suka tuba, suka ajiye makami, suka fita daga cikin wannan fahimta. Amma saura kuma suka ci gaba da tawaye. Wannan dalilin ya sa Sayyidina Ali ya nemi taimakon Allah ya hau ya ƙasu. To kamar yadda karatu ya gwada mana cewa za a nemi a ji bukatarsu, ba laifi ba ne, yakan zama wajibi idan bukatarsu nan abar saurara ce, musamman idan abin da shugaba yake kai sun fi shi gaskiya, zalunci ne da rashin adalci, kuma ya fahimci haka, wajibi ne ya bi abin da suka ce ya kuma gyara. Idan kuma ba zalunci ba ne, ba rashin adalci ba ne, amma ya kamata, sai ya saurare su, ya yi abin da ya kamata. A dalilin wannan ba za a zub da jini ba. Idan kuma ba su da gaskiya, zaman lafiya ne ba sa so, to sai a ƙoƙarin fahimtar da su. Idan sun fahimta, kamar yadda wasu suka fahimta a lokacin Sayyidina Ali, suka ajiye makami, fa ni'ima. Idan ba su fahimta ba, to shi ne malam ya ce, fa inin tahau kaffa anhu. Idan sun fahimta, sun haƙura, sun miƙa wuya, kaffa anhum, to kuma sai ya fita sabgarsu, kar ya ce kuma a daidai wannan lokacin zai kakkama su ya sa su a gidan yari. A'a, shi kenan sai a yafe, a karɓi makaman, shi kenan su koma bakin sana'arsu, 'yan makaranta su koma makarantarsu, ma'aikata su koma wurin aikinsu, marasa aikin yi a ba su aikin yi, magana ta ƙare. To da yawa wannan ma in ka ba shi ɗan abin da zai sa a bakin salati ka huta da shi. Idan kuma sun ƙi, to sai ya nemi taimakon Allah ya yaƙe su, nan ma da sharaɗin idan sun yi yaƙi. Amma idan duka hidimarsu ta ƙare a baka, babu yaƙi, ba ɗaga makami, kawai sai su rutu, sai ra'ayoyi ne suke da shi, amma babu yaƙi, ba ɗaga makami, to ba zai ɗauki makami a kansu ba. Sai dai kuma ba zai zuba musu ido su ci gaba da yaɗa manufofinsu da farfagandarsu ba, saboda bai san ina abin zai kai zuwa gare shi ba. So zai daƙile wannan abin da suke yadawa kiraye-kirayensu zai kuma watsa taron su don kasu zame wa gwamnati annoba a nan gaba. Sai ya bi matakai, ya bi dabaru na intelligence, ya yi kokarin tarwatsa tsakaninsu, ya kuma dakatar da farfagandar su da kafafen da suke amfani da su na sadarwa, in suna amfani da kafafen sadarwa ya dakile saboda kasu zame masa annoba. Jama'a an gane? To wannan shine yana daga cikin manya-manyan al'amuran da shugaba zai sa a gaba. Ba daidai bane ba, mutum yana shugabanci yana ganin wasu bauɗaɗɗu suna fita daga umarni, suna fita daga da'a, ko da kalmar baka ne, kuma ya zuba musu ido suna ƙaruwa. Wannan kuskure ne da rashin sanin shugabanci. Ko da yake wani lokacin da yawa daga cikin shugabanni sun ɗauka juya kuɗi shi da shugabanci, a yi budget, a tara, a ɗebe, a raba, mas kenan ko? Da yawa sun ɗauka shi ne shugabanci, don haka hankalinsu yana kan rijiyar mayi da ganga nawa aka fitar, ganga nawa aka sayar. Don haka ma'aikatan da suke da waɗannan alaƙa da wannan hidimar sun fi daraja, sun fi mutunci. Da su ake hulɗa, da su ake gwamnati. Sauran abubuwa da ba su da alaƙa da wannan, su consumers ne, su ƴan adiba ne, su ƴan amusu wahala ne, irin makarantu, irin asibitoci, ba kuɗi suke kawowa ba, sai dai amusu wahala, sai a basu su lalace. Amma duk abin da yake kawo kuɗi, to shi kuma sai a yi masa gata, a yi wa ma'aikacinsa gata, a dinga lallashinsa, saboda an ɗauka wannan ne kaɗai gwamnati. Gwamnati kuma tana raraka ta wani wuri ba a maida hankali ba. Talauci yana shigarta ta wani wuri ba a sani ba. Tawaye yana raraka ta wani wuri ba a sani ba. Jahilci yana shiganta ta wani wuri ba a sani ba. Ta'addanci yana ɓullowa ta wani wuri ba a sani ba. Kadarorinta suna lalacewa, suna halaka, ba a sani ba. Duka an cifu akan wani abu guda ɗaya, ana ta lasa, ana ta tanɗa, ana ta ɗiban romo. Amma shugaba da ya san abin da yake yi, ba zai taɓa yarda da duk wani wanda zai yi kalma da za ta nuna masa tawaye ba. Duk wanda ya nuna masa ya tsakaryawa yake. Saboda da wannan ne zai jagoranci talakawa, ya gudanar da gwamnati da shugabanci, ya iya sauke nauyin da yake kansa. Allahul musta'an. Allah maɗaukakin sarki ka inganta mana rayuwa, ka kyautata mana al'amura. Don haka idan sun ɗauki makami, ya ɗauki makami. In ba su ɗauki makami ba, ya tare da duk abin da zai iya tarewa don kar wannan tafiya ta yi ƙarfi. Kar a bar wannan tafiya ta yi ƙarfi. Wannan yana da matuƙar kyau. Bana mantawa lokacin da muke karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masallacin Harami. Idan za ku zauna ku yi da'ira, ko hira kuke, za ku ga ɗan sanda zai zo kanku. Me kuke yi? Ku tashi. Ba za su taɓa yarda su ga mutum uku, huɗu, biyar sun haɗa kai, ba littafi suka sa suke karantawa ba. Sun haɗa kai suna tattaunawa ba tare da sun tarwatsa su ba. Ba za su bari ba. Kuma ba su yadda wasu su haɗa kansu su kafa wata ƙungiya ba. Ƙungiyar ma'aikata, ƙungiyar ɗalibai, ƙungiyar kaza, ƙungiyar ba su yadda ba. Komai yana hannun gwamnati. To amma in an san an shirya zalunci, sai a ce ku kafa ƙungiya, in za ku danne muku hakki ta magana. Yau kaga an gina gwamnati akan zalunci kenan. Ku kafa ƙungiya don bin kadin haƙƙokinku, haƙƙin sai mun bi kadu? Abin da ya kamata kawai a yi shi mana, abin da bai kamata ba a bar shi, ku ba ku da hankali ne? Ko ba haka ba?
me yasa aka nada ka shugaba dan kana da hankali ne? Me yasa aka baka office dan kana da hankali ne? Kana da ilimi, kana da hankali, ka san abin da kake. To me yasa sai nayi rikici ka biya mun bukata? Kuma har zaka ce in kafa kungiya idan baka mun ba mu yi rikici da kungiyar mu sai in maka. Wace irin fitina ce wannan? Haka muka zo muka zama an yi rigima, sai an yi yajin aiki, sai an yi zanga-zanga, sai an dakatar da abubuwa. Wani lokacin ma idan ana yajin aiki ma yajin yaƙi abinan a nemo barkono, a nemo citta, a haɗa a dakatar da direbobi a kan hanya, ƙasa ta tsaya cak, sannan a fara kira-kira, a zo a zauna, a zo a zauna, a zo a tabba. Wani mutane ne mu suwaye me yasa a zo a zauna, a zo a zauna, a zo a zauna. Sai a shiga zauren tattaunawa, me kuke bukata? Gaskiya wannan ba daidai bane ba. To akwai abubuwa waɗanda kawai dama ba adalci bane tsara su. Allah ka sa mu cika da imani. To bai kamata shugaba ya bari ƙarƙashin shugabancinsa akwai waɗansu wai waɗanda za su iya tada ƙayar baya, za su iya cewa ba su yadda ba, za su iya wani wane ne, asali bai kamata a samu wannan ba. Saboda wannan alamomi ne na tawaye, wannan buɗe ƙofar tawaye. To sai karatu ya ce, wa ala ra'iyatihi ma'unatuhu ala qitalihi, wajibi ne kuma ala ra'iyatihi, wajibi ne akan talakawansa, ma'unatuhu ala qitalihi, ya taimake su, taimake shi akan yaƙarsu, akan yaƙar 'yan tawaye. Wajibi ne akan talakawa su taya shi yaƙar 'yan tawaye. A fahimci wannan kuma. Idan aka samu wasu sun ɓalle daga shugabanci, sun tada rikici, sun tada ƙayar baya, to wajibi ne Shu'ab talakawa su ba da haɗin kai wajen yaƙarsu, kowa da irin matsayinsa. A irin yanzu da gwamnati take da sojoji masu yaƙi, to dukkan sojoji waɗanda wannan al'amari ya shafa su ba da haɗin kai wajibi ne. Kowa ya ba da haɗin kai, da babba da ƙarami, wajibi ne wajen ganin an yaƙi wannan al'amari. Duk wanda aka same shi daga cikin talakawa ko daga cikin jami'an tsaro, ko babba ko ƙarami, wanda yake informa ne ko kuma yana tare da ra'ayin 'yan tawaye, ko kuma yana karɓan wani abu daga gare su, yana ba su waɗansu damammaki, to azzalimi ne, maƙetaci ne. Idan an same shi, irin hukuncinsu shi ne hukuncinsa. Sannan haka banda jami'an tsaro, duk wani wanda yake yana da hanyar da zai iya sahalewa shugaba yadda zai yaƙe su, to ya ba da hanya. Don haka idan ka san su ka nuna su, ko kana da alaƙa da su, ko ciki ɗaya aka haife ku, in kasancewa ɗan tawaye ne yana cikin 'yan tada ƙayar baya, to ka nuna shi, wannan wajibi ne. Domin shi adalci bai takaita akan wanda baka so ba kadai, har akan kanka ko iyaye ko makusanta. Haka Allah ya umarni da yin adalci. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi, kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان غفورا رحيما. وبنجي تعالى يتي يا قوم من أي وكسن شيء ما سأيا ودا آدل وكسن شيء ما سبارة شيء دا سبوا دا الله هو دا قوى ونن hukunci na rashin daɗi zai dawo kanku ne, ko da zai koma kan iyayenku ne, ko da zai koma kan makusantanku ne ko ƴaƴa ko ƴan uwa, Allah madaukakin sarki sai kasan zuciya ya ɗebe ku, ku kasa yin adalci. Wajibi ne akan dukkan wanda yake da wata gudumawa da zai bayar wa shugaba don ganin an kawar da bara gurbi da ƴan tada zaune tsaye, wajibi ne ya sahale wa shugaba da abin da yake ta ɓangarensa. Shi ne ma'anar wa ala ra'iyatihi ma'unatuhu ala qitali, wajibi ne talakawansa su taimake shi wajen ganin ya yake su, saboda Allah madaukakin sarki da ya tashi bayani akan waɗannan ƴan tawaye, to ya haɗa ne da shugaba da talakawa. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, Allah yace idan an samu kungiyoyi biyu na masu imani suka tada rikici, dukkan mu musulmai ne, sai aka samu suka tada tawaye wa shugabancin mu musulmi, to Allah yace fa aslihu bainahuma, ku sasanta tsakanin su. Kun ga shine abin da karatu ya isharar zuwa gare shi, shi shugaban ya tada wani murasi wanda zai je ya zama ɗan tsakani mai sasantawa, mai ƙoƙarin binciken me suke nufi, in zai yi a daidaita a daidaita. Fa aslihu bainahuma, shine abin da ake farawa. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, amma idan ɗaya su ta kiyarda, mana ittawaye da Allah yake baghat, daga nan ne malaman fiqh suka ɗauki sunan al-bugha, ƴan tawaye. To idan ta yi tawaye, ta ƙiyarda, ta tada ƙayar baya, ta ci gaba da tayar da rikici, Allah ce fa qatilul lati tabghi, to ku taru ku yaƙi ƴan tawaye, ku yaƙi mai tada ƙayar baya, hatta tafi'a ila amrillah, har sai ta dawo zuwa ga umarnin Allah, sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah na zaman lafiya da aminci. Ya yake ta, kun ga sai aka ce fa qatilu, wannan yake gwada maka cewa mai cewa tare za ku haɗu ku yi wannan yakin. Fa in fa'at, idan ta dawo kan umarnin Allah, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, to shikenan yanzu ta yi saranda, sun ajiye makamai, to a zauna a tebur, a zauna a tattauna a kawar da shubuhohi, shikenan a yafi juna, ba maganar a kama, ba maganar a daure, ba maganar a yi hukunci, ba maganar a yi kaza. Mu rika sanin wannan a karatu, saboda abin da yake faruwa na ta'addanci a ban ƙasa, kar mu dinga jin labarin sulhu, ko mu rika jin labarin ajiye makami, ko mu rika jin labarin an bar su bayan an kama su, mu ɗauka cewa siyasa ce, mu ɗauka cewa a hakan ɗin cutar mu aka yi. A'a, tsarin tafiyar da irin wannan rigimar akwai haka a ciki. Idan akwai ƙofar a zauna a fahimci juna don a zauna lafiya, to babu laifi idan an nufi wannan ƙofa, sai dai idan an ga ba zaman lafiyar suke so ba, ana zantawa na zaman lafiya da su amma ba ta ɗorewa, sai su karya alƙawari, sai an yi yarjejeniya da su sai su karya alƙawari. To Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya ga alamar karya alkawari daga waɗanda ya yi alkawari da su, to ya sanar da su alkawari ya watse. Kai da gaske. Wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin, da Allah ya ce da shi wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala allah, idan sun karkata akan a zauna lafiya a yi sulhu, kai ma ka karkata a zauna lafiya a yi sulhu. Amma idan ka ga cewa
za su karya wannan alƙawari na ɗin. Idan kaga za su karya wannan alƙawarin, idan kaga za su karya wannan alƙawarin, Ubangiji da Allah yake, to ka sanar da su alƙawari ya karya. Fambiz ilayhim ala sawa, inna Allah la yuhibbul kha'inin, Allah baya son mahaɗinta. Don haka tare ake taya shugaba irin wannan rikicin, irin wannan faɗa. فإن اضطر إلى قتلهم كراتو يتي إذن شوغبا يمأو إلى قتلهم زوا كشيسو شوى يذم با مكوا سيدي كشيسو أو تلف مالهم كوكم با مكوا سيالالا تدوك يسو يغبا مكوا سيا برنتد مطبننسو سيالالا تأبا بنحوالسو sai ya kakkashe dabbobinsu, ya ga ba makawa sai ya harbo jirginsu, sai ya yi kaza, falashiya alal dafi'i. To babu wani hakki na bita da kulle da zai biyo baya a kan duk wanda yake kare kansa. Domin wacce ta tada ƙayar baya, ta zama ‘yar tawaye, to duk ɗayan ɓangaren ya zama addafe, ya zama mai tunkuɗe wa kansa masifa da fitina. Don haka su asali ba yaƙi ba ne irin na kafirci da musulunci, yaƙi ne irin na tunkuɗe masifarsu. Idan ta tunkuɗu da kowane irin yanayi, ko da kuwa ta hanyar kashe su ne, ko da kuwa ta hanyar lalata dukiyarsu ne, to duk abin da aka kashe, abin da aka zubda na jini, shugaba ba zai biya ba, wanda ya zubar da jini hakki ba zai bi shi ba. Abin da aka lalata na dukiya, shugaba ba zai biya ba, wanda ya lalata ba za a kama shi ya biya ba. Shine falashiya alal dafi. Da shugaba da talakawansa da suka yi wannan gwagwarmaya, in sun kashe, sun kashe banza, in sun lalata, sun lalata banza. Duk da jinin musulmi aka kashe, amma musulmin ɗan tawaye, to jininsa ya tafi hadar, jininsa ya tafi a banza. Haka idan soja ya kashe irin wannan, ya kashe jinin da ya halatta a kashe. Idan soja ya ƙona dukiyar da ya halatta a ƙona ta. Idan mutanen gari sun yi kukan kura, sun yi kukan kura, sun kare garinsu, abinda suka ƙona na mashina ko abinda suka kashe na ‘yan tawaye, to sun kashe banza, sun ƙona banza. Saboda a lokacin da ake rigima irin wannan da ‘yan tawaye, to jinin ‘yan tawaye halataccen jini ne, dukiyarsu halataccen dukiya ce. Sannan shugaba da talakawansa dukkansu mayaƙa ne. To dukkan wanda ya sa hannu a cikin wannan yaƙi, to ba za a bi shi da neman hakki ba, ko na jini ko dukiya. Wa in kutila dafi'u kana shahidan. Idan kuma an kashe mai kariya, to ya kasance mai shahada, ya zama mai shahada. Da za a kashe wani daga cikin sojojin shugaba, ko za a kashe wani daga cikin rundunar shugaba, a irin wannan rintaɓewa da ‘yan tawaye, to wannan wanda aka kashe ɗin ya yi shahada. Kana dafi'u shahidan, wannan wanda aka kashe ɗin, ko soja ko wani daga cikin, ko farar hula da aka kashe, ya zama mai shahada, ya yi mutuwar shahada. Saboda ‘yan tawaye ne suka kashe shi. An samu wannan daga sahabbai, musamman lokacin da aka yi waqa'atul jamal a lokacin wannan yaƙi. aka ji sahabbai suna cewa gobe idan Allah ya kai mu za mu yi shahada, idan mun yi shahada la tanzi'u anna thiyaban, kar ku cire mana tufafi saboda za mu yi mutuwar shahada, kar ku cire mana tufafi, kar ku wanke mana jini saboda me, saboda hukuncin mutuwar su, mutuwar shahada, saboda suna tarayya da Sayyidina Ali wanda yake bangaren shugaba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta jinin mai kariya, da wani sahabi yace, ya ma'aikin Allah ya kake gani idan wani ya zo yace na bashi dukiyata, yace kar ka bashi, yace idan ya yake ni fa yace ka yake shi, yace idan na kashe shi fa yace kai jihadi, yana wuta, idan ya kashe ni fa yace kai shahada, ma'ana kana aljanna. Wala yutba'u lahum mudbirun wala yujhazu ala jarihin wala yughnamu lahum malun wala yusba lahum dhurriyya. Karatu yace wala yutba'u lahum mudbirun, kar abi bayan wanda ya tsere, duk wanda ya gudu cikin ƴan tawaye idan ana yaki to kar abi shi, kar a kure masa gudu, in ya juya ya gudu guduwar tsoro to a rabu da shi. Wala yudhazu ala jarihin, sanan duk wanda yayi rauni kar a karasa shi, yayi rauni ya fadi, kafarsa ta yanke, ko cikinsa ya huje, ko kansa ya fashe, ko hannunsa ya cire, ya fadi, to kar a karasa shi. Wala yughnamu lahum malun, kuma kar ayi ganimar dukiyarsu. Ya sha bamban da abin da muka karanta a baya, cewa abin da aka lalata na dukiyarsu ya tafi a banza, wannan abin da yaki ya lalata kenan. Yanzu kuma abin da suka bari bayan yaki na dukiya ba a ɗauka ganima, ko sun kare sun gudu, ko an kashe na kashewa, an kama na kamawa, ko an yi wane ne an yi wane ne, duka gaba ɗaya to dukiyarsu wacce yaki bai cinye ta ba, ko ba a ɗaukanta a matsayin ganima, don ba kafirai ba ne ba, ‘yan tawaye ne. Har yanzu ku fahimta maganar da ake ana maganar musulmai ne. Mun karanta yaƙin kafirai a can babin jihadi, kitabul jihadi, da ɗaɗɗan karatu ne. Amma duk karatun da muke yanzu kar ku manta ana maganar musulmai ne, tun daga hukuncin zina, hukuncin sata, hukuncin shan giya, hukuncin ‘yan fashi, da yanzu hukuncin ‘yan tawaye, duk a cikin inuwar musulunci ne. Don haka ba a ɗaukan ganima sai a dukiyar kafiri, su kuma musulmai ne. Don haka ba za a ɗauki dukiyarsu ganima ba. Wala yusba lahum dhurriyya, sannan kuma ba za a ribaci zuriyarsu a matsayin fursunonin yaƙi ba. Su dai mayaƙa, idan an samu kama su za a kama su. Kuma su ma ba an kama fursunonin yaƙi ba ne, an kama ‘yan tawaye ne. Yanzu ya rage tattaunawa da shugaba zai yi da su. In ta kama a kashe su, a kashe su, in ta kama a yi sulhu, a yi sulhu, ya danganta. Amma ‘ya’yansu da matayensu ba abin kamawa ba ne. Ai, idan yaƙin musulunci da kafirci ne, ai, ana kamo mata a matsayin bayi, ana kamo ‘ya’ya a matsayin bayi, da matansu da ‘ya’yansu dukkansu ribatattun yaƙi ne. Za mu taho da su, saboda ai mata a gare mu kamar me, kamar wato kamar firinta ne. E mana, ai ra'asul mali ne mata, saboda me? Saboda za su dinga haihuwa, mu kuma yawa muke so mu ƙara. Sannan ‘ya’yayensu idan mun ɗauko su, ƙaruwa ce ga musulunci, za su tashi da tarbiyya ta musulunci, za su tashi da imani. Da haka za mu kamo matansu, za mu kamo ‘ya’yansu. To waɗannan kuma ‘yan tawaye musulmai ne already, iyalansu musulmai ne. So ba za mu kama matansu, ba za mu kama ‘ya’yansu a matsayin mun ribaci bayi ba. Jama'a an gane? Yawwa. Ko da kuwa su ba sa mana adalci, a yanayin tawayan su suna iya kama matanmu su ribace su, suna iya kama ƴaƴanmu su ribace su, suna iya kama mu su karɓi kuɗin fansa, duk irin wannan suna yi saboda rashin adalci. Amma a ɓangaren shugaba shi ba a yarda masa ya ci zarafi ba, ya ci mutunci, ya ɗauki ganimar dukiya ba, ya kama yara ko ya kama mata ba, la. Amma abin da ya lalace a yaƙi, yaƙi ya ci shi. In mata ne, yaƙi ya ci su, yaƙi ya ci su. In yara ne, yaƙi ya ci su, yaƙi ya ci su. In dukiya ce, yaƙi ya ci, yaƙi ya ci. In jinin ƴan tawaye ne ya zuba, yaƙi ya ci. Malam ya ce, wala zamana ala ahadil fariqaini fi ma utlifa halal harbi min nufusin wa amwalin. Wala zamana ala ahadil fariqaini, malam ya ce babu biya a kan ɗaya daga cikin mayakan guda biyu, da ɓangaren shugaba da ɓangaren ‘yan tawaye, babu biya fi ma utlifa cikin abin da aka lalata halal harbi lokacin yaƙi, min nufusin na rayuka wa amwalin da dukiya. Idan an gama yaƙi an dawo teburin sulhu, to in dai irin wannan yaƙin ne, to shugaba baya cewa to yanzu sharaɗinmu na sulhu za ku biya mu jiragenmu da suka, za ku biya mu kaza, za ku biya diyar sojojinmu, za ku a'a. Ba za a umarce su da biyan komai ba, ko na mutum ko na dukiya. Haka su ma ba za su kafa wa shugaba sharaɗin sulhu ce to shikenan, amma mun yarda za a yi sulhu, amma za ka biya mu jina ne, za ka biya mu makamai, za ka biya mu kaza. Ba abin da za a biya. Ba ɓangaren da zai biya wani ɓangare jini ko dukiya. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani alayhi rahmatullah yake cewa a cikin Majmu'ul Fatawa, yace qala ar-razi, afwan, yace qala az-zuhri, waqa'at al-fitnatu wa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mutawafirun. Ibn Taymiyyah yace al-imam az-zuhri yace lokacin da fitina ta kunno a zamanin sayyidina Ali da Muawiya, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a lokacin suna nan jingim, fa ajma'u anna kulla malin aw damin usiba, sai suka yi ijma'i, suka yi tarayya akan cewa duk wata jini ko duk wata dukiya wadda aka salwantar bi ta'wilil qur'an, da tawili na alqur'ani, ma'ana matakar wannan rigimar ce da kowa yake ganin shine akan gaskiya, yake ganin dan uwansa shine baya kan gaskiya da hujjarsa da ya rika, to irin wannan rigima ta tawili abinda aka lalata na jini ko dukiya, fa innahu hadaru, ya tafi a banza. Wannan shine ƙarshen wannan babi na hukuncin ‘yan fashi da kuma ‘yan tawaye, da kuma yadda ake biyar da rigingimu na tawaye a kan siyasar shugabanci. Wala'alla mun ɗan samu yaƙi da jahilci a kan wannan rigimar da yadda ake biyar da ita. Allah ka sa mu cika da imani. Babu hukumil murtad, ga wani babi shi kuma na hukuncin mai ridda. Musulmi ne yana zamansa lafiya, sai ya yanke shawarar ya bar musulunci. Ya yanke shawarar ya bar musulunci, sai ya bar musulunci da ɗayan hanyoyin da ake barin musulunci ta su. Malam ya ce al-murtaddu ko wal-murtaddu huwa, mai ridda shi ne, wato mai barin addini shine man kharaja an dinil islami, shine wanda ya fice daga addinin musulunci, ilal kufri, zuwa kafirci, bi fi'lin, ta hanyar aikata wani aiki, aw qawlin, ko fadar wata magana, aw i'tiqadin, ko kudurin wata aqida, aw shakkin, ko kuma ta hanyar shakka. Wa qad dhakara al-ulama rahimahumullah, malan yace malamai Allah ya musu rahama ya ji kansu, sun ambaci tafasila ma yakhruju bihi al-abd min al-muslim min al-islam, sun ambaci daki daki bayanin irin abin da mutum bawa yake fita da shi dalilinsa daga musulunci. Ridda haramun ne, kuma munin ridda ya fi munin kafirci. Domin za mu zo mu karanta, duk wanda yake musulunci sai ya ridda ya bar musulunci, hukuncinsa kisa. Amma ai ga kafirai kana gani a garinku, ba ce hukuncinsu kisa ba. Akwai kafirin ma da ya samu kariya a jininsa da dukiyarsa, kafirin amana, kafirin alkawari, kafirin yarjejeniya da gwamnatin musulunci da gwamnatinsu ta kafirci, kafirin da yake biyan jizya, ire-iren waɗannan kafirai har alfarma suke da shi ta kariya a jinanansu da kuma dukiyoyinsu. Amma musulmi ba mai ridda na amana, ba mai ridda na alkawari, ba mai ridda mai jizya, kawai ɗayan biyu ne, ko ya dawo musulunci ko a kashe shi. To kaga fushin da Allah yake da mai ridda, to ka iya cewa ya kuma fushin da yake yi da kafiri haihuwar uwa da uba, saboda tozarta musulunci da mai ridda yayi, da wulakanta addini da lakata da mai ridda yayi. Mai ridda shi ne mai barin musulunci, mai barin musulunci ta hanyar aikata wani aiki wanda wannan aikin yana fitarwa daga musulunci. Duk aikin da zai koma zuwa ga izgili wa musulunci, kamar ƙona Alƙur'ani ko taka Alƙur'ani ko kashi a masallaci da gangan, ya yi kashi a masallaci, ya yi fitsari a masallaci, don ya tozarta masallaci, ya tozarta sallah. Ko kuma ya aikata, ko kuma ya faɗi wani zance da ake fita musulunci da shi, ya zagi Allah, ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya zagi Alƙur'ani, ko ya zagi musulunci, ya haɗa ku da kai da musulunci da Ƙur'ani gaba ɗaya, ya narka muku a sham, ya yi ridda. Ko kuma wata aƙida, ya zo da wata aƙida wacce musulunci ba zai ɗauka ba, ya yarda da cewa babu Allah, ya rungumo aƙidar ba Allah, ya rungumo aƙidar akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma, ko ya rungumo aƙidar kowa ma Allah ne, ko ya rungumo aƙidar kowace irin hanya ma addini ne, ko musulunci ko ba musulunci ba, addini ne, za ka iya shiga aljanna da shi. Ko ya ɗauko aƙidar ba lahira, ko babu wuta, ko kuma ba wani abu aljanna, da sauran ƙudure-ƙudure, ya zo da wannan yana mai dagewa a kansa, to wannan ridda ne. Ko kuma shakka, ya zo yana tantama akwai Allah ko babu, ya zo yana tantama shin annabi ma gaskiya ne ko kuwa, ya zo yana tantama cewa wannan Alƙur'anin ko anya ma gaskiya ne, ya zo yana tantama shi fa yana ganin lahiran nan ko anya kiyama nan za ta tashi, tun yaushe ake cewa ta yi kusa, mun gaji da gafara sa, ya sa shakku a cikin al'amuran imani, ya yi ridda. To dukkan wanda ya yi ridda ta kowace irin hanya daga cikin hanyoyin da malamai suka ambata, malamai sun ambaci hanyoyi tafasil, kamar yadda الشيخ عبد الله الجبرين يا أنبتا أتكي لتافن سإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين يكي تيوى ذكر العلماء رحمهم الله ما لمي ألا يمسرح ما يجيك ينسوسن أنبتي تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام أبن دباوى يكم فتدق مسلنشي تدنيلنسا دكي دكي حتى ذكر بعضهم أكثر من مئة خصلة har wasu daga cikin malamai suka ambaci wato abubuwa da suka kai sama da 100 man fa'alaha yu'tabaru murtaddan duk wanda ya aikata daya daga ciki to za a yi la'akari da shi a matsayin wanda ya radda wa minha yace daga cikin su sabbullah zagin Allah aw sabbur rasul sallallahu alaihi wasallam ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هو زاج ما أيكي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن هو زاج القرآن أو إذا كذب أو إذا كذب بالبعث هو كما إذن يكعرية تاشن القيامة تاشي بايا موتوا أو امتحن القرآن هو بالقرآن هو كما يولاك أنت القرآن مجرم وداسه مثلا في النجاسات وما أشبهها ya taka alqur'ani ko ya dulmiya shi a cikin najasa da kazanta da makamancin haka aw istahza'a bis salati wal musallina wa nahwihim ko yayi izgili da sallah ko yayi izgili da masallata da makamancin haka kamar izgili da masallaci aw jahada wujuba salati ko yace ƙarya ne sallah ba wajibi bane ba aw jahada tahrim al khamri ko yace ƙarya ne duk wanda yace maka giya haramun ne aw jahada tahriman riba aw ma ashbahaha ko yace ƙarya ne duk wanda yace maka riba haramun ne eh ya ƙaryata haramtin riba ko abin da yake kama da haka irin su chata aw ankara al-ba'sa wan nushur ko kuma yayin inkari yace ba wani tashi bayan mutuwa ba wani zancan wato tsayuwa rana alkiyama aw ankara qudratan lahi ala af'alil ibadi ko kuma yayi inkari qudrar Allah akan ayyukan bayi yace ba wannan nan inda Allah zai iya kaza me yasa bai yi kaza ba eh ya kore qudrar Allah aw ala kulli shay'in matalan ko kuma akan komai ya kore wa Allah qudra yace ba wannan nan duk wannan abin da ake yana gani zai iya bai hana ba bai hana kafirci ba bai hana kaza ba bai hana kaza ba yayi inkari aw ankara ilma Allah bil ashiya'il madiya aw al hadira ko kuma yayi inkari ilimin Allah akan abubuwan da suka shude ko abubuwan masu zuwa ya kore wa Allah ilimi da sauran abubuwa da malamai suka ambata wanda suke sanya mutun yayi ridda to duk wanda yayi ridda babu sabani tsakanin malamai akan cewa lallai ya fita daga musulunci da waɗannan abubuwa ko da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kuma abin da yayi a musulunci ya rushe Allah ta'ala yana cewa wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda yayi ridda daga addininsa na musulunci har ya mutu yana kafiri to ayyukansu sun rushe gaba daya duniya da lahira innahu man yartaddu minkum an dinihi na ala ayi halin dukkan wanda ya ridda aikin sa ya rushe Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa la tubtilu a'malakum ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a kar ku bata ayyukanku saboda me saboda barin addinin musulunci yana rusa aikin mutum sannan wa tarji'u kulluha ila jahdi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw jahdi ba'dhihi ghairu muta'awwilin fi jahdi al-ba'd wa ghairu muta'awwilin fi jahdi al-ba'd malan yace malamai sun ambaci
wato tafasil daki-daki bayanin hanyoyin da akan yi ridda ta dalilinsu, wa tarji'u kulluha ila jahdi ma ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallama, kuma dukkaninsu suna komawa ne zuwa ga ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Mutum ya ƙaryata dayantakar Allah ko manzancin manzon Allah ko alqur'ani ko mala'iku ko ƙaryata lahira ko ƙaryata ko dukkan abinda manzon Allah ya zo da shi ya ƙaryata, aw jahadi ba'dhihi, ko kuma ya ƙaryata wani sashi, ya yadda da wani sashi amma ya kore wani sashi, ghayra muta'awwilin fi jahadi al-ba'd, ba tare da yana mai tawili ba a kore wani sashi. Malam ya faɗi wannan don ka fahimci cewa dukkan firaq da ake da su a wannan addinin na musulunci, al-firaqu dhalla ahlul ahwa, yan bid'a da dukkanin dangogi da kalolinsu sun shiga harkar bid'a ne galibinsu da abubuwan da in ba dan tawili ba ridda ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan al'ummar za ta kasu kashi 73 duk yan wuta ne in banda guda daya. Da haka anan a rayuwar duniya ma dama suna da awar musulunci, suna ganin su musulmai ne, ba su dauki kansu murtaddun ba, ba su dauki kansu masu ridda ba, ba musuluncin suka bari ba su a ganinsu, suna da dalilansu da yasa suka tafi akan wannan fahimta. To za mu yi musu hukunci cewa su musulmai ne a dunkule, za mu tafi haka a matsayin batattu daga cikin musulmai, amma ranar alkiyama ba za su shiga aljanna ba, yan wuta ne. Kulluha fin nari illa wahida, duk yan wuta ne in ji manzon sallama in banda guda daya. Amma mu a nan duniya za mu ta ce musu ‘yan bid'a, za mu ta ce musu ƙwatattu, za mu ta ce musu masu son zuciya da sauransu, amma galibi abin da suka ƙudura, aƙidar da suka ɗauka, galibi in ba dan tawili ba ridda ce. Yanzu mutum zai ce maka kowa Allah ne ya saura a musulunci? Ko ba haka ba? Akwai masu kore kaddara sa saura a musulunci? Sa saura a musulunci ne. Mai cewa Jibrilu ya yi kuskure da ya soke wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saura a musulunci? Mai cewa wannan alqur'anin ba shi ne alqur'anin da Allah ya saukar ba ya saura a musulunci? So aqidu ne, itiqadi daban-daban, har masu cewa ba za a ga Allah ba ranar alkiyama, har masu cewa babu wuta ko babu aljanna, da sauran aƙidu da ƙudure-ƙudure waɗanda in ba dan tawili ba ridda ne. To wanda yake da tawili sai mai masa hukuncin ɗan bid'a, wanda ba shi da tawili sai mai masa hukuncin murtaddi wanda ya ridda ya bar musulunci. Kun gane bambancin? To daga nan wadda da bai san me ake nufi da ƴan bid'a ba, yanzu ya ƙara fahimta hatsarin da ke cikin wannan al'amarin. Abin da ya bambanta ɗan bid'a da murtaddi wanda ya ridda shi ne tawili. In an ce tawili kuma shi ne wani abu da aka riƙa a matsayin dalili, ake ganin domin sa ne aka tafi akan wannan fahimtar. Malam ya ce famanirtadda, duk wanda ya ridda ya bar musulunci, ustutiba salasata ayyamin, a tubar da shi kwana uku, fa in raja'a, in ya dawo a cikin kwana ukun nan shikenan, wa illa in ku bai dawo ba utila bisaifi, a kashe shi da takobi, a sare kansa kwana uku. Wannan kwana uku sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin khalifancinsa ya hukunta kwana uku. Yayi bako daga wajen Abu Musa al-Ash'ari wanda kun sani cewa gwamnansa ne, sai sayyidina Umar yake tambaye sa, yace akwai wani abin da ya faru kwanan nan a wajenku? Sai yace eh, akwai wani mutum ɗaya wanda ya ridda amma mun kashe shi. Yace ah, ba ku ba shi dama ba ta kwana uku, kun ba shi hanzari ko zai dawo? Yace a'a, ba mai haka ba, mun kashe shi kawai. Sai yace to ba da umarni na ba, kuma dama ban halarta ba, kuma yanzu da ka gaya mun ban yarda ba, Allah ka zama shaida. Daga nan malaman musulunci sai suka dauki wannan ka'ida, cewa in mutum yayi rajja'a bashi uzuri na kwana uku. A rufe shi a tsare shi, a hada shi da malamai idan shubha yake da ita, a hada shi da masu hankali idan ya je ya gamu da waɗanda suke rikita kwakwalwa ne. A hada shi da waɗanda suka san falsafa, idan falsafa ce, a shawo kansa kwana uku. Idan ya ki a fita da shi, a je a sare kansa. Shikenan da umarnin shugaba da hukunci masu hukunci. Wannan shine ƙarshen shi ma wannan babi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai. Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da aminci da abin da lafiya za ta ci. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Wannan yana cewa assalamu alaykum wa rahmatullah. Da fatan malam ya zo lafiya, yace yana neman bara addu'a akan wata baiwar Allah da Allah ya jarabe ta da aljanu, da kuma Allah ya bata miji nagari. To, ina jin dai aljanu kake nufi, rubutun bai abinan ba, amma mai wa aljanu kake nufi? Allah ya bata lafiya, Ubangiji Allah ya bata miji nagari. Wannan kuma ya ce yana neman addu'a a wajena da sauran 'yan uwa ɗaliban ilimi akan wata matsala da ta bujiro masa dangane da neman aurensa. Wasu sun ɓata yarinyar da yake nema a wajen mahaifinsa. Yana roƙon addu'a Allah ya zaɓa masa abin da ya fi alkhairi, sannan kuma Allah ya mayar da malam gida lafiya tare da sauran ɗaliban ilimi. Allah ya ba mu shugabanni na gari, amin. To, Ubangiji Allah maɗaukaki yake kawo maka da sauki. Allah ya kawo maka da sauki, ya zaɓa maka fi alkhairi. Ya ce wasu sun ɓata yarinyar da yake neman wajen mahaifinsa. To, me yi wa da yake kana cikin magagin soyayya, kai ɗin ba za ka iya fahimtar menene ba. Shi mahaifin naka tun da yana cikin hayyacinsa, shi yasa idan an gaya masa zai iya gane menene. Ka yi ta addu'a Allah ta'ala ya tabbatar maka da abin da yake shi ne ya fi alkhairi. Wannan yake cewa da fatan kana cikin ƙoshin lafiya, amin. Yace to mace ce ita ce mijinta ya sake ta sau biyu, to ana ukun sai ya yi shi, sai ya ce bai yi har zuciyarsa ba. Shin yaya sakin nan ya saku ko bai saku ba? To kun ji, shi na ukun bai yi har zuciyarsa ba. Su biyun farkon kan har zuciya ne ko? Shi na ukun ne bai yi har zuciya ba. To kaga daga nan na huɗu ma ba zai zama har zuciya ba, har na biyar. Na uku dai ba zai samu ba. To idan sakewa ya yi da kalmar saki, idan sakewa ya yi da kalmar saki ya ce ya sake ki ko ya sawwaƙe miki, mu a Hausa idan aka ce an sawwaƙe wa mace saki ne ko? Idan ya ce ya sake ki ko ya ce ya sawwaƙe miki, to shi wannan dama ba za a jira zuciyarsa ba. Idan wannan ya faɗa, to ba ma buƙatar ma zuciyar tasa ta je abinta. Kawai za a karɓi lafazinsa ne a aiki da shi kinsu. Amma idan cewa ta miki tafi gida, ko ya ce ba ruwana da ke, ko wani abu mai kama da haka, ke kuma sai kika ɗauka saki ne kika tafi gida, sai ya ce miki shi fa ba saki yake nufi ba, shi har zuciyarsa a zuciyarsa ba saki ba ne. To sai mu ce dama kalmarsa ba ta saki ba ce, tunda zuciyarsa ma ba saki ba ne, shi kenan ba ki saku ba da wake zaura. An gane? Idan kalmarsa saki ce ba ruwanmu da zuciyarsa. Amma idan kalmarsa ba saki ba ne, sai mu tambayi zuciyarsa. Kuma mun karanta da ku a nan. Yawwa. Dangin uwa za su iya mata alwali a aurenta ko sai dangin babanta? Dangin uwa ba alwalai ba ne, dangin uba ne alwalai. In kaga dangin uwa sun yi alwalanci, to dangin uba ne suka ba su izini. Idan 'ya tana wurin dangin uwa suka tashi aurenta, akwai zaman lafiya da fahimtar juna. Uban ya ce ku aurarta, ko yayin suka ce a aurarta, sai suka aurar da ita, to sun wakilci waliyai, aure ya yi. Amma idan su ne suka yi gaban kansu,
ko uban baya so, ko ƴan uwan ba sa so, waɗanda suke da haƙƙin walittaka, su kuma dangin uwa sun ji sun gani, suka yi wa ƴa abin da take so saboda dama gidan tausayi ne. To aure bai yi ba, saboda dangin uwa ba alwalai ba ne, sai an ba su izini suke yi. Yana son ƙarin bayani akan hujjar da ake amfani da ita wajen kashe mutumin da ya yi ɓatanci wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shin akwai wata aya ko hadisi ne da ya yi umarnin haka? In akwai, to don Allah a yi wa mutane darasi akan yadda ake yin wannan hukunci saboda abin da ya faru a katsina shekaran jiya. To hukuncin wanda ya yi ɓatanci ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya aibata shi, ko ya shiga mutuncinsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, shi ne a kashe shi da ijma'i. Idan an ce maka ijma'i, baka buƙatar aya ko hadisi. Ba wani malami a musulunci ƙwayara ɗaya wanda ya isa ya faɗa duniya ta ji wanda ya tafi a kan sabanin haka. Kowane malami na duniya ya tafi akan cewa hukuncin mai keta alfarmar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne a kashe shi. Wannan shi ne hukuncin. Amma duk abin da aka ce maka hukunci, to yana hannun mahukunta, baya hannun farar hula. Ba 'yan cikin gari ne suke yin hukunci ba, mahukunta ne suke yin hukunci. Kawai shi ne abin da za mu gyara, mu daina garajen ɗaukan hukunci a hannunmu. Mahukunta su ne hakkin yin hukunci ya race a wuyansu. Kai ɗin nan a lahira, Allah ba zai tambaye ka ba, me yasa da aka tashi ɓarawo ba ka kashe shi ba? Allah ba zai tambaye ka ba, me yasa da aka samu wanda ya zagi ma'aiki sarama, me yasa ba ka kashe shi ba? Allah ba zai tambaye ka ba, dan bai ɗora maka ba. Ku fahimta. Amma zai tambaye ka me yasa ka zub da jinin wane. Zai tambaye ka. Idan ka sa hannu aka yi da kai, za a tambaye ka me yasa. Amma idan ba a yi da kai ba, dama kuma ba a naɗa ka me yi ba, Allah ba zai tambaye ka ba. Lokacin da ake shirar, ake hidimar, ba ruwanka baka san ma ana yi ba, dama ba a sa ka ba, kuma baka sa hannunka ba. To ku bambanta tsakanin al'amuran guda biyu. Allah ya sa mu cika da imani. Ni ne na kama wasu, shi ne ya ce ya kama wasu suna zina. Sai ya ɗauko kyamara, sai ya ɗauke su a bidiyo. Shin wannan bidiyon ya isa adadin shaidu da ake bukata? Saboda yana tsoro ya gabatar, kuma a ce ya kawo shaidu. In kuma bai kawo ba, a yi masa bulalar ƙazafi. To wannan shi yake nuna cewa ka yi laifi. Inda abin da ka yi daidai ne, da ba za ka shiga wannan damuwar ba. Abin da ka yi ba daidai ba ne. Abin da ya kamata ka yi ka bar shi. Me yasa ka bari aka yi? Inda har ka san ka ga ana yi, ka ɗauka a bidiyo, me yasa ka bari ake yi? Ai, a matsayinka na musulmi, inkarin munkari a gare ka wajibi ne. Ka hana faruwar abin mana. Idan ba za ka iya hanawa kai kaɗai ba, me yasa ba za ka nemo taimakon masu hanawa ba? A hana kafin abin ya faru. In ya so rigimar ta ƙare a kan an kama ta da shi a ɗaki, ko an kama ta da shi a zaure, rigimar ta ƙare a haka. Amma ba a yi komai ba. Amma ka bari aka yi, har ka samu damar ka ɗauka a waya kai bidiyo, to ai laifinsu in ya wuce naka ba yawa. Kuma irin wannan abin da ka yin ne, irinsa ne yake sanadin yaɗuwar fasadi a ban ƙasa. Yanzu kwanakin baya haka nake ta gani a social media, wani fasadi na wata yarinya da wani yaro, haka duniyar musulmai ta cika da yaɗa waɗannan abubuwa. Duk wanda waya take hannunsa, inda yana Facebook, inda waya tana hannunsa yana Facebook, ko yaro ne ko babba, ko dattijo ne mai furfura, sai abin ya gifta ta wajensa. Sai ya ga abin da yake faruwa. An zo an bude wa mutane ido, kuma kawai wani ɗan iska ne ya sa kamara ya ɗauka, ko su da kansu ko wani daban ya sa, shikenan aikin mutum biyu ne ko mutum uku ya yaɗu a tsakankanin dubunnan ɗaruruwan mutane ko miliyoyin mutane. Ya yaɗu tsakanin miliyoyin mutane. Allah maɗaukakin sarki yana cewa
innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahshatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Lallai waɗanda suke son alfasha ta rika yaduwa a tsakankanin mu'minai suna da azaba mai radadi duniya da lahira. Ba dan komai aka ce a sa shedu guda hudu ba, kuma shedu guda hudun aka shardanta yadda za su ba da sheda ba dan komai ba, sai dan a toshe kafar yaduwar barna, a toshe kafar labari, labarin ma ba a so a ji shi balle a ga bidiyo. Duk wanda zaka nuna wa bidiyon a matsayin sheda, idan alkali ne, yanzu daidai ne alkalin ya kunna bidiyo yana kallo? Yanzu alkalin idan hankalinsa ma ya bashi ya karba ya gani, baka cuce shi ba? Balle ma mai hankali ba zai gani ba? Me zai gani? Duk abin da baki ba zai yi bayaninsa ba, in dai na alfasha ne, me zai sa ido ya gan shi? Ba hujja ba ne. Kuma wannan tunanin da kake da shi din, damuwar da kake ciki ta ishe ka, ka fahimci cewa ba daidai bane. Ai wani sahabi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana zuwa annabi yana ganin fiskarsa alaihi salatu wassalam, yace ka zo ka tambaye ni me abin kirki ne? Sai yace kwarai kuwa. Sai yace to ba za ka tambayi ranka ba? Ai kan tambaye ai kan ka tambaye ni tambayi kanka abin kirki. Duk abin da ka ji hankalinka ya kwanta akai abin kirki ne. Duk abin da ka ji ka kasa nutsuwa da shi ba abin kirki ba ne. Istafki qalbak, yace fatawar kanka mun tambayi zuciyarka. Duk zuciyar mumini ma'auni ce. Don haka wannan abin da ka yi kuskure ne, kuma ka ji tsoron Allah ka goge wannan abin da ka ɗauka, tunda ka bari ya wuce, an riga an yi ya wuce, ya zama labari. Wannan labarin kuma ba yadda za a yi ka iya tabbatar da shi, to wannan bidiyon kuma ka goge shi. Domin a matsayinka na ɗan adam, kuma tunda har ka iya kai bidiyo mai wako aure baka da shi. Allah, ai yawanci ka zauna rawar kanta samari, ai magidanci wanda ya san bakan leda ba zai tsaya nan shi yi tsawo. Duk harkar matasa ne, jijiwa da gilgil da rawar kai. To ina jiye maka tsoron wala Allah in kai matashi ne ka zo ka mayar da bidiyon abin kallonka. Ina jiye maka tsoron wannan, wallahi ina jiye maka tsoron ka rinka ɗaukan ta kana kallo lokaci bayan lokaci, ya zame maka fitina. Ka goge shi, ka roki Allah madaukakin sarki ya yafe maka abin da kai, kuma ka roki Allah ya tsare ka sake ganin irin wannan fitinar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaya masa kawai mutum ɗaya, wata ta biyu ta zo ta gaya masa, wani na uku ya zo ya faɗa akan matarsa, abin sai ya ishe shi, ji fa ba gani ba. Kuma waɗanda suka aikata ne fa suka zo suka kawo kansu, ma'is shi ya kawo kansa ya ce ya yi, zamidiya ta kawo kanta ta ce ta yi, wannan kuma miji ne ya kama matarsa cil da cil ganin annabin tsohuwa. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam duka sai da ya gwada musu cewa baya son jin wannan labarin. Shi kan wancan mai mata, wani ya aika ma mutumin da ya je ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda yana faduwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah bai kula shi ba. Karshe ya koma gida ya je ya samu mai gidan ya ce masa, ni fa na je wuni na guda a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, in ya gani ma sai ya dauke kai, baya son zancen nan. Sai ya ce ai ni kuma ban kisa ba, na riga na kama ta, zuciyata za ta fashe. Washe gari ya je shi ma ya zauna zaman dirshan. Tunda ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan batu, annabi alaihi salatu wasallam baya son ganin yadda yake, har sai da Allah ya saukar da ayoyi ya warware rigimar. Karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mumbari ya ce, duk wanda ya san yana da wani rekord na alfasha, duk wanda ya san yana da wani rekord na alfasha, daga yau sai yau, idan Allah ya rufa masa asiri to ya ɓuye da rufin asirin da Allah ya masa. Domin duk wanda ya zo ya bayyana mana matsayarsa, za mu tsayar masa littafin Allah. To kaga sai ya gwada musu cewa baya son a rinka zuwa masa da wani abubuwa. Baka sani ba, baka sani ba. Ita alfasha ba a son ganinta, ba a son jinta. Kar kai kwaɗayin ganinta ko kar kai kwaɗayin jinta. ka zauna da mutanen da ba sa tadin alfasha, ka zauna a wajen da ba za ka ga alfasha ba, ka yi rayuwa environment inda ba za ka ji ba ba za ka ga ba, shine zaman ka lafiya. To kar kai kwadayin wannan abun, ina maka nasiha, ina baka shawara ka goge wannan abun, ka fita a wannan sabgar, ka shiga wata rayuwar daban. So kuma ka rabu da su, ka tura musu aniya da ubangijinsu, inda hanya da za ka tare ka toshe kafar faruwar irin wannan. In abokinka ne daki ɗaya kuke kwana, ka san yana irin wannan hulɗar, to kai kokarin tarewa ta hanyoyin da duk za ka iya tarewa. Shikenan, shine aikinka. To ayi hakuri, mun ja lokaci, akwai takardu guda biyu mun ba za su karantu ba, ɗaya tana da ɗan tsawo ma. Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya, ka ba mu kyakkyawa a gobe kiyama. Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya, marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, matattunmu Allah ta'ala ka gafarta musu, Allah ka inganta mana arzikinmu, ka yalwata mana, ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka bamu, ka shirye mu, ka shirye zuriyarmu, samarinmu da 'yan matanmu Allah ta'ala ka shirye su, Allah ka bamu damuna mai albarka, Allah ka bamu damuna mai albarka, Allah ka bamu damuna mai albarka. Ubangiji Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka, ka shayar da mu, ka shayar da gonakinmu, ka shayar da dabbobinmu, Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka. Ubangiji Allah kar kai fushi da mu. Allah muna roƙon ka gafara ka da jin kainka da rahamarka da afuwarka nan duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.